ko abin da yake cewa shi ne a kada mana sura da wannan ayoyin da mun karanta yau suke ai na kada mana cikin surati saba a wannan ayoyi suke kuma yana da kyau ga waɗanda suke iya karanta larabci da an karanta ayoyi kuma wanda suka koma tafsirin su kamar suke Ibn Kathir da sauran da suka tafsiri na sunna tun da sun shafi tauhidi sai su ƙara samun bayanai masu warkarwa sosai sama da abin da ake faɗa a darasi saboda darasi ba abin da karanta za ka faɗa ba dai idan kace da abin da karanta za ka faɗa sai ga aya ɗaya kawai za ku yi a darasin ne lokaci ya ka faɗi gargadon yadda za ka bayyana da ma'anar aya a jubilce mutane su fahimta wannan shi cewa maganar da aka yi cewa ubangiji ta'ala yana magana wai yana son ƙarin bayani a kan wannan ubangiji ta'ala yana magana magana ɗin siffa ce daga cikin siffofinsa siffa ce kadimiya wato idan an ce kadimiya ta asali tun azal ubangiji ta'ala ya siffanta da cewa shi ne magana ne kuma siffa ce wadda take ubangiji na yin maganan nan a duk lokacin da ya so ba wai ya riga ya yi da ba zai sake ba duk lokacin da Allah ya so zai yi magana an fahimta ko a lokacin da duk ya so zai yi magana kamar yadda hadisin da makaranta na Abu Hurairah ke nunawa domin cewa idan muka lura da nassin hadisin da ya ce إذا قضى الله الأمر في السماء إذا الله يزرتد هنا الأمر في السماء تنسيني ما تفي أتفسر وانا هديثي إذا تكلم الله بالوهي كنا إذا الله يوم قنا بوهي يفق وانا أبو تو لفظ إذا إن كاد شرط ديني أيكو لفظ إذا منين وانا با أداتي شرط واني با wanda wannan adatu sharti da nun da sharadin da al-masruf wani abu ne wanda yake ya tabbata mai sabintuwa ba wai an yi da ba daɗin an yi kuma yanzu kuma za a ci gaba da yi nan gaba duk lokacin da za a yi kaza kaza na faruwa yayin da duk Allah zai magana ruwaya a sama sai malaiku sun faɗi kuma masu jin wannan tsoro din in an yi shi ba ma in Allah ya nufi magana zai magana kuma su sake yi shine abin da iza take nunawa kun fahimta da kyau dan iza harfin sharti ne wanda ke nuna faru wato abin lokacin da zai faru kaza ta faru kenan kamar yadda Allah ya yi alladhina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum idza qumtum ila salati idan za ku yi ne jiya ne ku yau kuma zan yi kuma gobe da jibi dukkan nasare kaga kenan wani abu ne mai faruwa nan gaba da sharti din da al-masruf al-sharti idza qumtum al-qiyam ila salati al-masruf kuma shi ne al-wudu sharti ne ayi wannan wato wannan kenan mai faruwa haka fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi yace duk lokacin da karanta qur'ani sai ka jibbi da isti'aza kenan tajiya da tayo ba za ta wadatar ba dangane da niyyar ka ta karatu a gobe ko jibi kullun sai ka yi haka isti'azan kazuwa ta wadatarwa yanzu in za ka sake kuma sai ka sake isti'aza sai ki ne jaddaduwa sabuntuwar ne isti'aza din yayin da duk aka so a yi karatun qur'ani to wannan abin da yake nuna wa kenan ma'ana dai magana sifa ce ta Allah yana yin magana duk lokacin da ya so to wannan maganar kuma da ubangiji ta'ala ke yi magana a siffa ce tashi da take kwance shi shi kadai baya kamance sheniya da wani cikin halittarsa domin dukkan siffofin Allah ne suka mutum yi sheni wato ba abin da yake kama da shi cikin siffofinsa an fahimta ku waɗansu suka yi zunubi su ce siffa ce ta Allah wanda yake ba a jinta da kulle ba a jinta da kaza ba a jinta da kaza mutum ne yana ji da dukkan jikinsa saboda maganganun bayi su ake ji da kulle duk wannan wato ainihin waɗansu maganganu ne marasa asali ko a Qur'ani ko a hadisi ko da wanda ne ko wannan yake cewa wai sun akwai wani mala'ika wai da wasu mala'ika jibril girma a cikin mala'iku Allahu a'lam ban sani ba wannan yana magana a kan ceto sai ka hakuri babin da za mu tashi kansu sati ne zuwa in Allah kai mu babu shafa'a wato ta malam Abdulhab a can ne za a kasa kwankin akwai za a fasa babu shafa'atu. Wannan kuma yake cewa shi ya halatta a yi zaɓe, kuma yi za a yi zaɓen ya halatta mai kusa shiga. Maganin ya halatta a yi zaɓe ko bai halatta ba, yanzu shayin wannan maganin. Na ganin mutane dai kudin so kuke kullum mai kai ne ta abu ɗaya. Abinda duk muka faɗa da ɗinnan gargada, abinda muka fahimta shi ne har yanzu. Ko ba ra'ayin mu gani, muna duba da maganganun malamai a da da yanzu. Musamman na yanzu waɗanda suka zo a rayuwar da ake zaɓe ɗin ta hanyar tabbatar da shugabanci ta hanyar jefa ƙuri'a. Ba a kuma maganganu da littattafai da malamai suka yi wallafa a kai dangane da halaccin shiga ko rashin shiga. Abinda duk malamai suke zuwa gare shi cewa shi ne, wato ainihin ana shiga ba wai shi don zaɓen karan kansa ya halatta ba, ba wai don amincewar musulunci cewa hanyar kaɗa ƙuri'a hanya ce ta tabbatar da shugabanci da musulunci ya amince da ita ba. A'a, ko alama wannan ba ita ta hanyar da musulunci ya zaɓa ba, amma don kasancewar abin ya zama lalle ne a yi shi min babu daf'i dararin akbar bil asgar. Min babu daf'i dararin akbar bil asgar. Abinda malamai suke cewa akwai cutarwa cikin shiga zaɓe irin wannan, ko ka tsaya takara kuma kaɗa ƙuri'a. Saboda ne hanya ce ta tabbatar da shugabanci wadda suke wadda ba musulunci tsara ba, kishiyar musulunci ce. Wannan cutarwa ne. Akwai cutarwa kuma musulmai idan suka ƙauracewa zaɓen suka ƙi shiga, ka ga dai ba zai sa a daina ba. Arna kuma za su zanto su ne shugabanni, kuma su shugabanci musulmai, kuma su gallasa wa musulunci, su cutar da musulmai da musulunci. Wannan ma cuta ce. To sai a kwatanta tsakanin cutar farko da cuta ta biyu wacce ta fi girma. Malamai suna da ƙa'ida a shari'a, idan cuta biyu suka haɗu ga ƙarama ga babba, kuma dole sai an farma ɗaya daga cikinsu, to ya zama wajibi a faɗa wa ƙaramar don gudun kar babbar ta zo. Kun fahimta da kyau? Ƙarƙashin wannan ƙa'idan ne cuta biyu suka haɗu ga mutumin da yake jin yunwa, yunwar da ya nemi abinci ya rasa, ta yadda ba zai iya kaiwa gari ya samu abinci ba, yunwa za ta lahanta shi, yunwa za ta iya halakar da shi. Wannan cuta ne rashinsa ko halakuwarsa da yunwa. Ga mushe kuma, cin mushe kuma cuta ne tunda shari'a ta haramta. To a nan gurin ka ga cin mushe darar ne, barin kuma kai da yunwa har a mutu kuma shi ma wannan ne ne, shi ma darar ne. To sai shari'ar musulunci ta halarta cin mushe kasancewarsa ƙaramar cuta don ku fita daga babbar cuta shi ne faɗawa mutuwa. An gane ko? Don Allah ce wala takfuru an fusakum innahu kana bikum rahima. Kuma sanadiyan haka ne aka ce idan ka tashi da janaba ga ruwa za ka yi wankan janaba. To wannan wanka da za ka yi, ruwan na da tsananin sanyi ba ka da abin da za ka ɗumama shi. Idan ka yi wanka da shi ka tutu, ƙila ya yi zuwa ga halaka. Idan ba ka yi wanka da shi ba kuma ba za ka samu gusar da janaba ba da za ka yi sallah da ita. Don a ce kiranka sai aka ce a yanzu ka yi taimama ka yi sallah, in rana ta yi can gari ya waye, rana ta fito gari ya ɗan saki, sai ka samu ka dafa ruwanka ko kalluwa ka samu za ka yi wanka da shi. An fahimta ko? Wannan dai ka'idar dai ita ce malamai suke bi ko ina, cewa in ba mu shiga zaɓe ba to arna za su shiga. In musulman kirki ba su shiga zaɓe ba, ruɓaɓɓun musulmai za su shiga. In musulmai ba su jefa ƙuri'a ba, arna za su jefa, kuma ƙarshe su kayar da mu, su sa arna ɗan uwansu, kuma su cutar da addinin musulunci. To ƙarƙashin haka ne sai ake san aka ce babu laifin musulmi ya shiga, ba don halaccinsa ba sai don kaucewa ne wannan cutar. To amma a nan gurin shi ne galibi su musulman da za su shiga zaɓe ko su jefa ƙuri'a, abinda suke so fatawar ta ba su halacci, amma maganar su shiga don su kare wa musulunci matsayinsa kuma da'a babu wannan niyyar a zuciyarsu. Sirrin da musulunci an ce shi ke nan irtikab wa khatm ad-dararain wajib, to shi ke nan yustajilluna hadhihi al-fatwa wa yataqalladuna zumama salta la kasdan fi anfusihim annahum yusa'iduna al-islam ay yasruna qadaya al-muslimin. Ba dan su tilki musulmi ko musulunci wa yaron su da wannan baya gabansu sai ɗaiɗaiku. To don haka dole lokacin da za a ba da wannan cewa a in shiga kuma dole a faɗakar da masu shiga lallai su zaɓi na gari, kuma a faɗakar da masu zaɓe kuma su zaɓi na gari. Wannan kuma aiki ne ba ƙarami ba. To amma na gani cewa mace za ta shiga ko ba za ta shiga ba, a musulunta mace ba za ta shiga ba. A
annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cikin hadisin muslim cewa duk mutanen da suka shiga gabatar da suka gara taba rabo ta ba za su taba rabo ta ba duk wanda su shiga gabatar da muslim wannan suna iya tafa hujja da cewa to ai an sami shi gabatar mata a waɗansu kasashe kuma kila shi ya tuna wani gani ta fuskar siyasa wannan baya zama hujja wadda shari'a za ta amince da ita an baita ku farko kasancewar wata ɗaya daga cikin mata ta taɓa shugabanci an samu abin kirki ba shi ke nuna indin mata suka shugabanci kuma za su samu abin kirki ba ko da ne lokaci al'ibara bil ghalib wal amru ma hukuma lahu ka'idan hukuncin shari'a abin da rinjayen faruwa ba ɗaiɗaikun faruwa ba ɗaiɗaikun faruwa ba a ba shi hukunci amma mafi rinjayen faruwa in mutum ya yi shugabanci sai an samu tabgaro dan an samu ɗaya ta yi shugabanci an samu wani abin kirki an samu goma ta yi shugabanci an samu abin tsiya saboda wannan aikin kirkin ɗaya sai mu halatta wancan goma saboda haka faruwan ɗaiɗaiku wannan ba a gina hukunci da shi wannan abu na farko kenan abu na biyu kuma sai a sake kafawa hujja cewa ai wai har ba a cikin kasashen da suke musulmai ne an samu mata sun yi shugabanci da Abdulaziz Bhutto a Pakistan ta yi shugabanci to don ta yi shugabanci a Pakistan ba kare dokar Allah suka yi ba da a ƙarƙashin mai ta yi shugabanci a ƙarƙashin sallallahu alaihi wasallam ko ƙarƙashin demokarasi kuma ta zo don ta kare manufofin Amurka kuma Amurka suna ƙarfafa ta kuma sai ne kenan tunda yanzu Amurkawa suna son waye zai kare matsayinsu ba ruwansu da waye zai taimaka a ƙasarsu a'a waye suke ganin za su samu cimma manufofinsu ta fuskar siyasa a cikin ƙasa ko waye ya yi shugaba in ba haka ba har kawai wato Albright ta zo ta ce ba yanda za a yarda da tsarin da Najeriya ta ɗauka ɗin na cewa sojoji su zo su zama fararen hula su yi mulki shi ke nan Bill Clinton kuma ya kawo ziyara Afirka kuma zai faɗa a Afirka ta kudu ya faɗa a ina ne cewa a'a in dai shugaban da ke ci yanzu in dai ya cire kaki ya sa farar riga to wannan babu komai kuma ya iya shiga zaɓa. Kuma dole mu san banza ne dole su kaita wannan maganganun banza guda biyu amma gwamnatin banza ce tunda ba ta Allah da mai wuce ba saboda haka su ce maganganun banza duk guda biyu cewa sai ya shiga maganar banza ce cewa ya shiga duk maganganun ne banza dama suna yi ne don kare manufofinsu ba don su da mai alkhairi da kasan koalishin alkhairi da kasan kuma waɗannan ababai ya kamata ya kasance muna da wata mahanga a tabarin siyasa da zamanin da kallon me yasa za su ce kaza me yasa za su ce kaza ba farko dai ba ruwansu da alkhairi a kasanmu tattalin arziki zaman lafiya wannan ba shi ne suke so ba a kasashenmu ko kura sun ce suna son arzikinmu haka ƙarya suke yi ko sun ce suna son zaman lafiya a kasashenmu ƙarya suke yi son su mu rikice da faɗa son su mu kare ta fuskar tattalin arzikin ƙasa ba su ya mamaye mu ta ko'ina wannan shi ne babban abin da suke so su cimma a kasashenmu don suna ganin in mun yi arziki to ba za mu mulku ba dan duk wanda yake da wuri a aljihunsa ba zai mulku ba ba haka bane ba amma wanda baya da wuri kuma dole ya mulku sai an yi mutar da kai sannan sai a bautar da kai amma ka koyi kana jin yunwa dangane zaka zama bawan wani ko yaron wani amma kana jin yunwa ka koyi suka baka jin yunwa ba zaka zama yaron wani ba amma ka jin yunwa dole ka zama yaron wani to har yanzu akwai wani hasashe da ya kamata mu kalla me yasa suke son ai wannan kaga dai yanzu in sun amince gwamnati mai ci yanzu shugaban kasa ya ce riga ya tsaye riga sojin sa fara riga ya tsaya zaɓe to ila akwai waɗansu ababai da mu musulmi ya kamata mu kalla a yanzu kaga dai dole kafin ai zaɓen nan sai ya cire kakin ya kuma danka riƙon shugabancin gawa ga wani wanda zai riƙe bayansa idan wannan wanin ya riƙe shi kuma sai ya shiga zaɓen sai a kada ƙuri'a sannan ya zo a rantsar da shi ba haka bane ba ko haka kawai zai riƙe yana riƙe da sojan kuma ya ce ya tsaya zaɓe kuma sun yi su fara hula ko zaɓe ne wuri fara hula ne da kaki haka ne sannan kuma kawai ya ce kuma ya rantsar da kansa kuma ya danka wa kansa ba na tsammanin haka yake yi sai dai in amin da za a yi wannan to kuma wannan wani abu ne daban amma mafi zato yadda suke bukata ya kasance ko yaya shi ya bayar da riƙo ko da na sati ɗaya ne ya cire kakin kenan ya sa farawa sai dai irin kida ga kawai a ce shikenan an zabe shi to wannan wani daban amma in wancan za a yi na farko ya ko tutsiya a ƙasa dan a yau in ba shi ne shugaban ƙasa ba zai ba da riƙo wa za a ba garbaya to ko miki jar ko wannan armin yin shugabancin ƙasar nan miki ga uku miki jar yayi a Najeriya to miki ga uku miki jar a kaɗa kakin Najeriya zai jawabi shi ne shugaban Najeriya miki ga uku Allahu sai dabbakin arne muke musulunci kenan wajen fat ne na mutum uku a jere wanda duk su ne in ba wannan bane in ba wannan bane kuma duk arna ne bakaki saboda haka ya kamata duk mu kalli waɗannan al'amura wanda mutum suka rike ne shi ga ku in ku aka ce har za ku rike kafin ai kaza to ya aka rike kuma yake tabbata in za a dayar in kai da kace ku ka bayar wani rike kuma da bindiga a hannunsa kuma da shi da kaya a hannu kace kace kuma za ka ga amma da kalle yake zai wadansu in jari jari mota shi da irin yadda aka fara Leon ba shi kenan ba to ni jara za a ci mota shi da kuwa ai ka san tsaya za a yi a wata shi da nan kuma to da na ga bidiyo ya kamata da mu kalle shi wato dai ni lokacin ban bai san ji gaba gidan siyasa ba saboda kan da shi ya koma darasin sai amma ni lokacin kuma dole sai ka fada ba yanda zaka yi ne duk da cewa galibi wadansu su ɗan siyasar ko kuma dan boko abinda kike gani in kana maganar ma siyasa kamar baka san komai ba wanda ya san Qur'ani san hadisi ku kike magana kan siyasa ba abinda ake nufin siyasa shi gaban ki ne kai kan sulmar siyasa din kan talarci ce daga sasa yasusu siyasatan ne sasa fi ilmi nabi yasusu fi ilmi mudari siyasatan shine nazarin kalmar wato shi gaban ki kenan to musulunci kuma shine yake da tsari shi gaban ki dan akwai mai a musulunci shi gaban ki ake tafiya za ku ko uku daga nan zuwa gwarzo annabi ce kar ku bar gari sai kun ce wani kalmar shugaban tafiya